Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 16. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Wassalamu mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 13 ga watan Fabrairu. Bayan labaran duniya za a ji wani rahoto kan halin da ake ciki a yankin Defan Jamhuriyar Niger. Za kuma a ji yadda wasu matasa suka shiga sana'ar gadin fasta-fastan tallata wato ƴan takara da kuma jama'iyyu. Muna tafi da shirin ciki da gaskiya da shirin jaridun kamaru da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A ranar Asabar mai zuwa miliyoyin 'yan Najeriya za su garzaya yaren fannin zaɓe domin kada kuri'ar su a zaben shugaban kasa na wato kasar ta Najeriya wacce tafi kowace kasa yawan al'umma a nahiyar Afirka. Masu kada kuri'a za su yanke shawara ko su sake baiwa shugaban Muhammadu Buhari mai shekaru 76 wani wa'adi na biyu wanda a baya ya taba mulkar kasar a zamanin mulkin soji. Buhari ya lashe zaɓe ne a shekarar 2015 inda ya yi alƙawarin bunƙasa tattalin arzikin kasar mai dogaro da arzikin mai tare da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma daƙile matsalar tsaro a arewa maso gabashin Najeriya wacce ke fama da mayakan Boko Haram. A wata hirar da muryar Amurka ta yi da shi a watan Disambar bara, shugaba Buhari ya bayyana cewa dakarun ƙasar sun karya lagon mayakan na Boko Haram. Tsakanin 'yan takara akalla 60 da ke neman shugabancin ƙasar akwai ɗan kasuwa kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar mai shekaru 72 wanda ke takara ƙarƙashin jam'iyyar Adawa. A wata hirar da ya yi shi ma da muryar Amurka, Atiku ya nuna gazawar gwamnatin Buhari wajen shawo kan matsalar tsaron ƙasar inda ya ce lamarin ma ya ƙara ƙazanta ne. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya farin ciki da matsayin da 'yan majalisar dokokin kasar suka cimma wacce za ta samar da wani takaitaccen tsarin gina katanga a tsakanin kan iyakar Amurka da Mexico. Yana mai cewa dama bai hango yiwuwar sake rufe ma'aikatan gwamnati ba akan wannan takaddama. Amma duk da haka shugaban Trump ya ce mai yiwuwa ya rattaba hannu akan kudurin dokar kudaden tafi da gwamnati wanda zai kunshi dala biliyan 1 da miliyan 375. Wannan adadi kwatan abin da Trump ya nema ne kenan na dala biliyan 5.7 domin gina katangar. Za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe ne wajen gina sabon shinge mai tsawon kilomita 88. Senator Patrick Leah na ɗaya daga cikin 'yan majalisun da suka cimma matsayar wanda kuma ɗan Republican ne. Ya ce babu ko ɗaya daga cikinmu zai samu abin da yake tunanin samu, amma mu burinmu shi ne mu yi wa Amurka kyakkyawan zaɓe. Mai yiwuwa wannan matsaya da aka cimma a tsakanin 'yan majalisun ta taimaka wajen kaucewa sake rufe ma'aikatan gwamnati. A wani labari na daban, shugaban na Amurka ya yi kira ga sabuwar 'yar majalisar wakilan nan Ilhan Umar wacce 'yar Democrat ce da ta yi murabus daga makaminta duk da cewa ta nemi afuwa bayan da 'yan Democrat da 'yar Republican suka yi ta sukarta kan wani tsokaci da ta yi wanda aka ayyana shi a matsayin nuna kyama ga Yahudawa. A jiya Talata, shugabatu ya faɗa wa manema labarai cewa haƙurin da Ilhan ta bayar ya yi kaɗan, inda ya ce afuwa da ta nema ba ta kai har ga zuciyarta ba. Ya ƙara da cewa idan ba za ta yi murabus daga mukaminta ba na a matsayin 'yan majalisa, to kamata ya yi ta sauka daga mukaminta na mamba a kwamitin majalisar da ke kula da harkokin ƙasashen waje. A ranar Lahadi da ta gabata, Umar ta yi zargi a shafinta na Twitter cewa wata ƙungiyar da ke kare muradun Yahudawa a Amurka da kwamitin da ke kula da hulɗa da jama'a a majalisar na baiwa 'yan majalisar kuɗaɗe domin su riƙa goyon bayan ƙasar Isra'ila. Amma a ranar Litinin, Ilhan ta fito ta ba da haƙuri bayan da 'yan Republican da 'yan Democrat suka yi ca a kanta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madugun 'yan adawar ƙasar Venezuela Juan Guaido ya ce za a shiga da kayayyakin tallafi cikin ƙasar ranar 23 ga watan nan na Fabrairu, duk da cewa shugaba Nicolas Maduro ya ki amincewa da a shiga da kayayyakin. Guaido, wanda Amurka da wasu ƙasashen waje 50 suke kallo a matsayin shugaban wucin gadi na ƙasar ta Venezuela, ya bayyana hakan ne a jiya Talata ga dubban magoya bayansa waɗanda suka yi zanga-zangan neman dakarun ƙasar su janye mu bayan su ga Maduro ta hanyar kifar da gwamnatinsa.
Entregamos el primer donativo o el primer cargamento de ayuda humanitaria.
Guaido ke nake cewa an shiga da wani dan kankanin kaso na kayayyakin tallafin da aka kawo. Saboda kun san cewa gwamnati ta rufe kan iyaka, amma duk da haka an shiga da kayayyaki 80,000 da ake bukata cikin gaggawa. Shugaba Maduro, wanda har yanzu yake samun goyon bayan dakarun kasar, ya ce zanga-zangar da ake ta yi wata dabara ce ta Amurka na yunkurin kifar da gwamnatinsa, lamarin da ya sa ya hana shiga da kayayyakin.
Mahmud Lalo, aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a Washington DC. To, a babin rahotanni za mu fara da zangon ne a jamhuriyar Niger, inda aka saki wani rahoto game da yankin Difa da Boko Haram ya takura a jamhuriyar Niger. Salamu Muna Barma gare ka.
Des gens quand ils ont été expulsés de l'île de Lac Tchad qui sont arrivés à Ngimi.
Ayayin wata mahawarar bayanar jama'a da ta shirya ne kungiyar Alternative Espace Citoyen ta bajewa jama'a ainihin bayanan da ta samar a yayin binciken da ta gudanar a yankin Difa, wanne tun a shekarar 2015 ya fara fuskantar hare-haren Boko Haram, lamarin da ya tilastawa gwamnatin Niger kafa dokar ta ɓaci da nufin kare lagon wannan kungiya. Sai dai shekaru hudu bayan daukar wannan mataki, bayanai na nunin haka bata cimma ruwa ba, inji shugaban wannan kungiya Musa Cangari.
Ci gaba da wannan doka ta baci ya zamanto kaman talakawa ne suke wahala, ba bai kawo ƙarshen wannan rikici ba. Akwai matakai wanda aka dauka wanda ya kamata a saki duba su, musamman matakai wanda suka hana mutane su yi ayyukansu ko su tafi wajen su wurare. Man aka doki jihar Difa, an san kaman an hana mutane su shiga wajen cadi su yi aiki, an hana ayyuka na kasuwanci.
Ministan tsaron kasar Nijar Kalla Mutari na daga cikin waɗanda suka halarci wannan muhawara da ya bayyana a matsayin mai muhimmanci, ko da yake ya ja hankula game da wasu kurakuran da ya ce ya gano a tare da wannan rahoto.
Yaya ne ya kimilta mutanen waɗannan wanda ya tambaya, wadda sun ka ce mishi sojan caji sun hina Nijar, ko wanda sun ka ce ƙara bara da bana, ƙara kahin a fara yaki na Boko Haram da abin da ake ciki yanzu? Mun ko yanzu mun ba Boko Haram kashi, waye an ka tambaya? A Difa wane ne an ka tambaya? An ka ce can da ta hiba na daɗi. Irin wannan bincike abubuwa ne wanda ke son matakai na kimiyya don kar mutum shi kuskure, kar ka kai hukuma ga kuskure. Tunda abin da sun ka faɗi dole za mu diba shi mai aiki da shi, in wanda ake aiki da shi ne.
Ministan ya ce tuni gwamnati ta ɗauki matakan kawo ƙarshen wahalhalun da suka addabi jama'a a yankunan da ke ƙarƙashin dokar ta ɓaci, biyo bayan wani binciken da ya tabbatar da samun jama'an tsaro da wuce makaɗi da rawa.
An yi bincike duka mutanen da an kira su, akwai waɗanda aka kame su.
Kungiyar ta Alternative a ƙarshen rahotonta ta gargaɗi mahukunta akan maganar sauraron koke-koken mutanen yankunan da ke fama da matsalar tsaro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Haka kuma gaida Suleiman daga Niger, kuma bari mu nufi Najeriya, inda wasu matasa marasa ayyukan yi suka shiga sana'ar gadin fasta-fasta na tallata yan takara da jam'iyyu. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Yayin da dambawan siyasar Najeriya ke kara dumi a ƙasa da mako guda da asan babban zabe a ƙasar, yanzu aka kasuwar baje kolin hotuna da kuma alunan yan takara ce ta buɗu, musamman ma tsakanin matasan da ba su da ayyukan yi. Matasan kan wuni da makwana wajen gadin hotuna da kuma alunan yan takara. Baban gida Adamu na ko cikin matasan da ke gadin alunan yan takara a Yola, yace ai kauna ce da kuma neman abun hasafi ke sa su wannan aiki.
Sunana Babangida Adamu. Yanzu jiya anan muka kori yara suka shiga haka, kuma lokacin dare yayi sosai. Don me yasa a yau aka taba wannan abun? mu da aka nada mu babu wanda zai tabbatar ya ce wai ya zo nan ya samu mutane aikata wannan abu har ya kama hanya ta fi
to wai ko shin akwai wasu alƙawuran da aka dauka wa irin waɗannan matasa kuwa halaye dai ga baban gidan
akwai alƙawura da aka mana sannan kuma bayan haka akwai salary farkon kama aikin nan duk cikin mu da yan uwan mu ga sunan ba mai ko naira biyar amma shi wanda aka ba sa aiki ya sama mana naira 2500
shi ma Saminu Yawo wanda ya kasa ya tsare ya ko danganta lamarin ne ma da rashin aikin yi da cewa shi ke sa su wannan aiki na tsare posta
sunana Saminu Yawo daga Yakore Junction mu an kawo mu muna gadi posta muna dai tarewa hakan nan dai kaman dazu an zo za su gwada wai za su cire wannan su sa nasu a wurin shine sai muka ce a ba zai yiwu ba
to sai dai yayin da waɗannan matasa ke ma samun abin sawa a baka manazarta na ganin akwai wani hanzari da ba gudu ba Malam Muhammad Kabir wani masani ne kan harkokin ci gaba matasa a Jalingo
gaskiya bai dace ba yanzu da matasa sun zama bayan yan siyasa ina ce bayan yan siyasa shine zaka ga an dauki matashi wanda ya kamata a ce ya je makaranta ya yi karatu sai zama tunan cewa yanzu an ajje shi yana gadin postan wani dan takara idan zabe kare abun da kawai suke ciki shine kansu ba wannan yaran da aka tara suna gadin posta ba mu kasan nan matasan mu sun zama bai
Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
to a gaida Ibrahima kafin mu ci gaba da sauraron wannan kyauta yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da wato maimaicin shirin ciki da gaskiya
jama'a assalamu alaikum a makon da ya gabata muka fara duba batun halin da iyalan wani jami'in dan sanda suka shiga sakamakon kashe shi da aka yi a bakin aiki inda muka kawo muku wata zantawa da malama Hauwa Musa Muhammad wacce ɗan Boko Haram suka kashe mijinta a hari akan ofishin ƴan sanda a garin Fataskum jihar Yobe a shekarar 2012 mai gidan Hauwa wato DPO Musa Muhammad jami'in ɗan sanda ne na yanki a Fataskum wanda ya rasa ransa yana bakin aiki sakamakon harin na ƴan Boko Haram cikin hira da filin ciki da gaskiya da malama Hauwa a makon da ya gabata ta faɗa mana cewa tun farko an ba ta kafin alƙalami naira 400 inda ta samu akai jana'izar marigayin bayan shekaru 6 har yanzu Hauwa ta ce sun kasa samun haƙƙin marigayin daga rundunar ƴan sanda da hakan ya jefa ta da yara cikin mawuyacin halin rayuwa
ta je police headquarters ne dubi dan daga wurin ne aka kai shi Yobe State din da suka ce suka gaya min duk abubuwan da za a yi in je trust fund insurance na je suka bani papers na ciccika gaba daya to na cika su ce na ce yaushe zai fita suka ce sai dai rinka contacting nasu ko ta waya ko rinka zuwa to na kan je in dawo in yi waya su ce har yanzu haka dai har na zo na hakura tunda ba wani abin kirki kawai sai na hakura ne ma
gani irin halin da iyalan marigayin suka shiga Hassan mai na kaina ya tambayi malama Hauwa yadda take kallon hukumar ƴan sanda a yanzu sai ta ce
ni wallahi wana maganin su da daraja yanzu dan in naga dan sanda ma hanya kawai da zan ci Allah sarki sai ina tausaya musu ma ce to abin da ya same ni ya same gida na haka in ya same ɗaya daga cikin su haka iyalan su za su wahala da gaskiya
misali tunda shi mai gidanki ya bar yara misali a cikin yaran ku sai wani ya ce zai shiga aikin dan sanda misali zaki ba da goyon baya
ko ya ce zai shiga nace san dan ɗana babban yana da yace mama ni fa aikin irin aikin baba zan yi zan zama police nace a'a police nace uban ka ma kashe shi akai ina tsoron ma kada kashe shi din shi ma irin na uban ya shiga aiki
a lokacin da muka zanta da Hauwa Muhammad tsohon babban spectator ɗan sanda Ibrahim K Idris bai retire ba dan haka mai taimaka masa kan labaru Bala Ibrahim yayi bayanin matakan da runduna kan dauka irin wannan yanayi
to da farko dai ina yi mata ta'aziyya Allah ya gafarta wa mijinta Allah ya sa ya huta Allah ya sa bakin wahalar kenan ina kuma bata tabbacin cewa matsaloli irin waɗannan ala kullu halin Inspector General ɗan sanda Ibrahim Kotun Idris yana daukan su da muhimmanci musamman ma idan aka ce rayuwa ta shiga cikin wani hali a sakamakon rashin miji dole ne za a tausayawa wacce aka bari da ƴaƴa da kuma nauyi kala-kala akanta to abinda dama akan fara yi shine akwai kuɗi da ake biya na sallama wannan ba wai zai biya kuɗin rai bane a'a zai dauke takaici da kuma nauyi na wani lokaci sannan kuma sauran abubuwa akwai tsari da ake da shi bisa shiri na pansho wanda ake bi ana biya lokaci-lokaci gaskiya an samu matsaloli da yawa waɗanda yake ana kokarin a shawo kansu yanzu haka a ƙasa idan da ka lura lokacin da zaka shigo office ina akwai table da aka bude wasu sananan zaune da wata mace da wani ana ba da form ana cikewa domin a tantance a kuma san su waye ma kamata a biya pansho idan an san yawan su an san kuma adadin abin da za a biya su wannan zai sa a yi shiri a tanadi abin da za a biya wannan ba za mu san halin da mijinta yake ciki ba kafin ya rasu ko komai yana nan daidai ko ba daidai yake ba amma za a yi bibiya da zummar ganin cewa an share mata hawaye nan ba daddewa ba
Hajji Hauwa ta ce da farko an aika mata ta zo ofishin wato headquarters ɗin sanda dake Damaturu an ba ta naira 400 a watan Yulin shekara ta 2013 wato shekara ɗaya bayan rasuwar mijinta kenan wannan 400 na menene
wato shi ana biyan irin wannan kuɗi ne kamar a Hausance ne za a ce diya ne amma ba diya bane ba za ka iya biyan kuɗin rai ba ana biyan wani abu ne domin a cire raɗaɗin mutuwa ga waɗanda suke magada to shine abin da ake biya karan farko kuma saboda halin da aka shiga ciki yanzu na matsaloli da ake da su tsakanin ƴan sanda da ƴan majalisa da gwamnati da ƴan majalisa ya sa wasu abubuwan ba a same su akan lokaci ba har yanzu ana jira akan haka ne shi wannan Inspector General Ibrahim K Idris yake kokarin cewa gidauniyar nan da ake so a kafa ta tallafawa ƴan sanda ta tabbata yana so ya ga a lokacin sa an tabbatar da wannan abu kusan kawo yanzu ina jin za a iya cewa an ci karfin maganar kashi 7 daga cikin 10 an gama muna kyautata zaton muna karfafa a zato cewa kafin karshen shekara za a sanya hannu akan wannan doka wacce za ta ba da dama a samu kudaden da za a rika biyan irin waɗannan mutane
idan muka duba cewar da farko bayan an ba ta nan kudin an hada ta da su wannan trust fund insurance sun ba ta form ta cike suka ce ta dawo gobe ta dawo jibi tun daga lokacin shekara da shekaru babin da ya faru kamar wannan akwai wanda zaka ci akai
eto wato lokacin da din mutun ya korafi ta bakin sa kaji sai kai kuma bincike kaji daya bangaren wani lokaci akwai matsala wajen cike bayanan da ake bukata ai hatta ma'aikata za ga wani lokaci suna kukan cewa ba a biyan su akan lokaci yayin da kaje ka binkita sai kaga cewa bayanan da ake so su bada ne ba su bada daidai ba kama daga suna ko lambar account na banki ko kuma gurin da abin ya faru da irin waɗanda aka rubuta sunayen su yayin da mutum yake da rai akwai abin da ake cewa next of kin za ka rubuta sunan wanda zai gaje ka idan wani abu ya same ka to wani lokaci ana samun sabani ban tabbatar ba wannan zamu bincika da zummar ganin cewa an bi mata haƙinta da gaggawa to tayu akwai matsaloli a tattare da bayanan da aka shigar. Amma idan an shigar da bayanan kamar yadda ya kamata, ya kasance abin da ake jira kawai a samu kudin nan domin a biya ta, to ina ma alƙawarin cewa za a gaggauta yin haka, domin na san cewa Inspector General ɗan sanda Ibrahim K. Idris baya sanye a gwiwa irin akan irin waɗannan abubuwa.
A ƙarshe, ɗaya daga cikin abin da tace yake tayar mata da hankali shine, bayan mijinta ya dauke shekara da shekaru yana aikin ɗan sandan nan, bayan rasuwansa babu wani daga hukumar ɗan sanda da ya ji musu ta'aziya ko wasiƙa ko wani abu. Me za ka ce akan wannan?
To, ka san aka ce in dambuwewa baya jin mai. Ala kulli halin za ka ga abubuwa musamman waɗanda suka shafi wannan ta'annaci na Boko Haram sun jefa mutane cikin galabaita da gigita a rayuwa da yawa. Hatta a samu ma lokacin da za a je a yi ta'aziya, wani lokaci yana wahala. Ko yau dinnan mun yi meeting akan halin da aka shiga saboda abin da ya faru a Matale. Ana so a ga yadda za a tura tawaga ta musamman ta je wannan yanki, a ga yadda za a kai dauki na musamman domin a ƙara kare rayuwar mutanen da suke wannan yanki. To waɗanda suka mutu a wurare da yawa, wasu ana wakilta ko kwamishinan ƴan sanda ko mataimakin kwamishinan ƴan sanda ko kuma wani babba gwargwadon abin nan. To amma yanayin da gurin yake ciki ne ya sa a je yin ta'aziyar ma wani lokaci jidali ne. Ba wai ba a so a je ba ne, a'a, taron ma a je sai kaga ya ƙara tada hankali. Banda zuwan wannan gwamnati da aka fara samun zaman lafiya, wallahi zuwa yankin ma ya gagara, tamkar zaka je bakin daga ne. Wannan ba yana nufin ba a so a je ba, a'a, dama ne ba a samu ba saboda halin da ake ciki ba. Amma duk da haka za mu yi kokari mu ga cewa an yi aike domin a kwantar mata da zuciyarta, a kuma tabbatar da cewa mijinta ya mutu ne a cikin aiki, ya yi mutuwa kusan a ce ta shahada. Ana alfahari da irin waɗannan mutane, kuma akwai kokari da ake na ganin cewa ba a manta da su ba.
To a ƙarshen ƙarshe, na san ba ita Hawwa Musamman ba ne kaɗai ke da irin wannan ƙorafin, akwai irin su dama daga cikin iyalan ƴan sanda suka kwanta dama bakin aiki. Wani saƙo za ka ba su a ƙarshe?
Saƙon dai shi ne su ƙara haƙuri. Waɗanda suka mutu a bakin aiki, muna musu fata cewa can ɗin za ta fi nan daɗi. Waɗanda kuma suka bar ‘ya’ya da mata, muna musu fata cewa Allah zai shiga cikin lamarinsu, Allah ya ɗaukaka abin da suka bari a baya, Allah ya sa su kuma rayuwarsu ta fi mata wanda suka gabata kyau.
Kakakin tsohon Inspector General na ‘yan sandan Najeriya Bala Ibrahim kenan. A lokacin da muka zanta da shi kafin Ibrahim K. Idris ya yi ritaya. Filin ciki da gaskiya yana miƙa godiya ga Bala Ibrahim da ma shi kansa tsohon Inspector General ‘yan sandan Najeriya Ibrahim K. Idris, bisa ƙoƙari da nuna dattako ga duk wani batu da wannan fili ya kawo kuma ya shafi rundunar ‘yan sandan Najeriya. Muna kuma yi wa sabon Inspector General Muhammad Abubakar Adamu addu'ar Allah ya ba shi damar sauke nauyin da ya rataya a wuyansa, da kuma fatan samar da tsarin da ya kamata ga iyalan jami'an ‘yan sandan da suka sadaukar da rayukansu domin ganin ‘yan Najeriya sun samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa baki ɗaya. Idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu amadadin Hassan mai na kaina, Nisan Fili Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya.
Ta gaishe ka, yanzu kuma ga Garba Awwal da sharhin jaridun Kamaru.
Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Kamaru Info, anda babban labarin take nuna cewar hukuman da ke cafke masu yi wa tattalin arzikin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta annati sun yi babban nasara wajen damƙo tsohon ministan tsaro na ƙasar, kuma tsohon ministan sifiri na ƙasar Irga Alemi Bango wanda yanzu haka yake hannun sulhu ta tso labarai na yadda ya yi sama da faɗi da kuɗaɗen gwamnatin ƙasar. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune, anda ita kuma ta labarta mana cewar jawabin da shugaban kasar jamhuriyar Cameroon Musa Biya ya yi wa matasan kasar, ya musu alƙawarin cewar a wannan karan zai shiga da matasa cikin gwamnatinsa. Kasancewar a shekarar na 2018 inda ya gabata ya shiga sama da 50,000 aiki a kasar waɗanda za su riƙe kansu da kansu. Sai kuma jaridar Emergence, anda ita kuma ta shaida mana cewar babban dan adawan kasar jamhuriyar Cameroon Maurice Kamto, wanda yake gargame a gidan yarin kasar da ke birnin Yaounde, ya gargadi matasan kasar jamhuriyar Cameroon. Sai kuma jaridar Integration, anda ita kuma cewa ta yi a taron da ake gudanarwa a can kasar Habasha, manyan jagororin kungiyar nahiyar Afirka suna fadan neman matsayi ne a tsakaninsu a yayin da suke gudanar da taron karo na 32 a kasar Habasha, in ji jaridar. Sai kuma jaridar Le Jour, anda ita kuma ta hango mana cewar mutane uku ne suka riga mu gidan gaskiya a wata gobara da talakume babban asibiti a garin Kumba a bangaren yan awaren Ingilishin kasar jamhuriyar Cameroon, wanda har yanzu ba a san ko me ya kawo wannan gobaras ba. Jaridar FVA kuma cewa ta yi ministan matasa na kasar jamhuriyar Cameroon Maununa Foso ya yaba wa matasan kasar wajen amsa kira da suka yi domin gudanar da bikin ranar su karo na 53. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Cameroon.
To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum gidan Radio Umar Ahmad. Sunana Gamba Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum. Yau ina so na yi kira da kuma jan hankali zuwa ga ɗan uwana matasa a wannan lokaci na takar zaɓe da ke tahowa da bai wuce kwanaki zuwa uku ba. Ina kira ga masoyana, ɗan uwana, abokan arziki da kuma ɗan uwana matasa da cewa wannan lokaci don Allah don Annabi mu guji bangar siyasa, mu guji fasfasan akwatuna, mu guji tada hankali a wajen zaɓe.
Baffa Adama Rifata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya rana ba ta tsariya sai dai ƙwarɗiya ta ji kunya. Asabar din nan da ke tafe da yardar Allah za mu yi ban kwana da fatali da manyan azzaluman ƙasar nan, waɗanda suke ganin sai wanda suke so zai mulki ƙasar nan, ko kuwa sai wanda zai musu abin da suke so zai mulki ƙasar nan. To a ganin su tsaya da arziki, jin daɗi da wahala, ƙoshi da yunwa, zaman lafiya da tashin hankali duka hannunsu yake tamkar su ne Ubangiji. Al'ummar Najeriya, in muka tsaya muka jajirce muka kawar da kwaɗayi da maula, to wallahi za mu kyanta kawunan mu, yayan mu da jikokin mu daga hasa waɗannan azzaluman. Bugu da ƙari, ranar Asabar din nan za mu tabbatar wa duniya cewa yanzu al'ummar Najeriya muna da kwakwalwar tunani da hangen nesa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora, Kampala, Malam Madorin jihar Jigawa. Ina so na yi kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya. Matuƙar muna so ƙasarmu Najeriya ta samu shugabanci na gari, sai mun kawo da kuɗaɗen abin duniya a ranar zaɓe. Domin kuɗaɗen abin duniya da muke karɓa a tashoshin zaɓe shi yakan janyo mu zaɓi shugabanni da ragugi marasa kishin ƙasarmu.
Assalamu alaikum. Mai magana malam mai zano jihar Bauchi. Ina kira ga dukkanin 'yan uwana talakawan Najeriya, mu dage da addu'a wannan zaɓe za a yi, Allah ya sa a yi da lafiya, kuma Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari wanda zaɓen sai zama alkhairi.
To yanzu kuma ga Mahmud Lalo da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
A ranar Asabar mai zuwa, miliyoyin 'yan Najeriya za su garzaya rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'a a zaɓen shugaban ƙasar wacce tafi kowace ƙasa yawan al'umma a nahiyar Afirka. Masu kada ƙuri'a za su yanke shawara ko su sake baiwa shugaban Muhammadu Buhari mai shekaru 76 wani wa'adi na biyu, wanda a baya ya taɓa mulkar ƙasar a zamanin mulkin soji. Buhari ya lashe zaɓe ne a shekarar 2015, inda ya yi alƙawarin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar mai dogaro da arzikin man fetur, tare da yaƙi da cin hanci da rashawa, da kuma da yaƙi da matsalar tsaro a arewa maso gabashin Najeriya wacce ke fama da mayakan Boko Haram. A tsakanin 'yan takara akalla 60 da ke neman shugabancin kasar akwai ɗan kasuwa kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar mai shekaru 72 wanda ke takara ƙarƙashin jam'iyyar Adawa. A wata hira da yayi da muryar Amurka, Atiku ya nuna gazawar gwamnatin Buhari wajen shawo kan matsalar tsaron kasar, inda ya ce lamarin ma ya ƙara kazancewa ne. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya farin ciki da matsayin da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka cimma, wace ta samar da wani takaitaccen tsarin gina katanga a tsakanin kan iyakar Amurka da Mexico. Yana mai cewa dama bai hango yiwuwar sake rufe ma'aikatan gwamnati ba kan wannan takaddama. Amma duk da haka, shugaban Trump ya ce mai yiwuwa ya rattaba hannu kan kudurin dokar kudaden tafi da gwamnati.
To nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyan mu na wannan lokacin Smith, ni Ibrahim Kalma sai garba ke cewa sai kuma anjima can ku saurari wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin.